Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif tare nake da dan matan gumal Safila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tattauna da su ga sarfi da kanin labarai.
To hawa sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraba. Shugaban Amurka ya gana takwaransa na China sa'o'i a jiya Laraba. A wata ganawa da ake kyautata zaton cewa za ta sake daidaita kasashen nasu guda biyu. Har kuma za a ji cewa Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya alkawarin gwamnatinsa ta ci gaba da neman hanyoyin tura wasu bakin haure da ba su takardar izini zuwa kasar Rwanda.
Kanin labaran kenan. Idan shirin ya nausa Najeriya za a ji cewa shugabannin kungiyoyin kwadugo a Najeriya sun janye yajin aikin gama gari da suka fara a ranar Talata bayan sun yi wata ganawa ta musamman da mai ba shugaban kasa shawara a harkokin tsaro Malam Nuhu Rabadu da wasu shugabannin majalisar dokokin kasar.
Ina yin godiya ga gwamnati, ina godiya ga yan gwadago don wannan ganawa da ya shiga tsakaninsu. Wannan ya nuna cewa yan gwadagonmu suna da Najeriya a zuciya, suna da yan Najeriya a zuciya.
Muna kuma tafi da rahoton yadda yan bindiga suka kona wata motar matafiya a yankin ruwa wuri da ke karamar hukumar Tangaza a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Da suke da wayar garin akwai wani gari da ake cewa Fugawa, suna kai kusan shiga garin kawai sai aka bude musu wuta, kuma sai ga gungume sun gitta duwatsu an harbi direba da ke kuma sai buge wannan gungumen ramin sai musu tafi hanya. Motar suka hantankin ta mota sai ta kama da wuta.
Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu. Amma duk kafin nan sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraba, inda suke neman mayakan Hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatan lafiya gargaɗi na 'yan mintuna. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leƙen asiri da kuma wata larurar ta aiki, dakarun IDF na gudanar da wani aiki na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana asibitin Shifa, ta buƙaci dukkan mayakan Hamas ta su miƙa wuya. Rundunar ta IDF ta ce dakarunta sun hada da kungiyoyin likitoci da masu magana da harshen Larabci waɗanda suka samu takamaiman horo da yin shirya wa irin wannan yanayi mai sarƙaƙiya da nufin cewa babu wata illa ga fararen hula. Rundunar ta kuma ce ta kai na'urar da ake sanya jarirai a ciki da abincin jarirai da kuma gunguna ga asibitin da ke fama da rikici. A dai bangaren kuma, bayan kwashe tsawon makonni ana cice kuce da yin kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da tsawaita jinkirin jin ƙai a zirin Gaza musamman don kare yara, sai dai nan take Isra'ila ta yi watsi da matakin. Wannan daftarin ƙudurin da muke da shi a gabanmu a yau yana nema a samar da haske a wannan lokaci mafi duhu, inji jakadiyar Malta Venice Frazia, wacce tara gwani tattaunawar kuma ta tsara rubutun. An tsara shi ne da nufin tabbatar da jinkiri daga abin da ke faruwa a Gaza ya kuma baiwa iyalai dukkan waɗanda abin ya shafa dama fatan su ya zama gaskiya. Ya maida hankali ne musamman kan halin da yaran suke ci, wato yaran da suka makale a cikin yakin da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su. Kwalirin ya yi kira da tsawaita jinkirin jin ƙai da hanyoyin ficewa daga Gaza na isassan lokaci don samar da tallafin jin ƙai tare da yin gyara ga muhimman ababen more rayuwa kamar asibitoci da rijiyoyin ruwa da gidajen burodi da kuma ba da damar kwashe likitoci musamman ma na yara. Har ila yau ta yi kira da a saki dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharadi ba, wanda Hamas da sauran kungiyoyi ke rike da su musamman kananan yara. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping na tsawon sa'o'i a jiya Laraba a wata ganawa da ake kyautata zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin manyan ƙasashen biyu. Shugabannin sun cimma yarjejeniya na sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da nufin rage haɗarin fadawa faɗace-faɗacen da ba ainihi ba. Fadar White House ta kuma ce kasar China za ta daƙile kwararren haramtaccen sinadarin fentanyl da ya zama sinadarin hada wasu magunguna masu saurin kisa a Amurka. Taron ya gudana ne a birnin San Francisco a gefen taron shugabannin kasashen Asiya. Biden da shi haduwarsa ta ƙarshe kusan shekara guda da ta wuce a Bali, inda ne shi kenan.
An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Abuja babban birnin Najeriya inda wakilar sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda ta rawaito cewa shugabannin kungiyoyin kwadago a Najeriya sun janye yajin aikin gama gari da suka fara a ranar Talata bayan sun yi wata ganawa ta musamman da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Malam Nuhur Baru da wasu shugabannin majalisar dokokin kasar kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Kungiyoyin sun tsunduma yajin aikin ne domin nuna bacin ransu kan bugu da shugaban kungiyar NLC Joe Ajero ya sha a hannun wasu mutane a Owerri babban birnin jihar Imo a kwanakin baya. Ajero dan asalin jihar Imo ne kuma ya kai ziyara jihar ne a gabanin shirye-shiryen zaben gwamnatin jihar wanda aka gudanar a ranar Asabar da ya gabata. Bayanin janye yajin aikin ya zo ne a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun sakataren kungiyar Emmanuel Ugboja wanda aka daba wa manema labarai a nan Abuja a yammacin jiya Laraba. Kungiyoyin kwadagon sun janye yajin aikin ne kan alkawari da mai ba shugaban kasa shawara a harkokin tsaro Malam Nuhuri Badu yayi masu lokacin da ya jagoranci wani taron sulhu na musamman da yayi da su inda ya tabbatar musu da cewa za a gurfanar da waɗanda aka kama da laifin cin zarafin shugaban NLC Joe Ajero. A bangaren majalisar ƙasa kuma shugaban kwamitin kula da kungiyar kwadago Senator Duquette Plan ya yaba ne da matakin da aka dauka na janye yajin aikin.
Wannan fani ne na yin godiya ga gwamnati, ina godiya ga kuma yan gwadago don wannan ganewa da ya shiga sakanin su. Wannan ya nuna cewa yan gwadagon mu suna da Najeriya zuciya, suna da yan Najeriya zuciya, ko me fushin su suna tunanin a tabbatar a yi gyara don cigaban kasa. So ni ina masu godiya na yaba masu don wannan, ni kuma na yaba masu side na ita gwamnati da sun yadda sun ba da hakuri kuma sun nuna bacin ransu akan abin da ya faru kuma a yi gyara. Mai yiwuwa dukkan waɗanda rikicin ya shafe su kuma da mai laifi da mara laifi, ni addu'a na shi ne bayan wannan mu furta hakuri ga juna don a samu ganewa kuma a yi aiki tare.
Shi ma dan majalisar wakilai Awalu Abdu Balade ya yi godiya matuƙa da wannan mataki da kungiyoyin suka ɗauka saboda haƙuri da aka ba su.
Wajibi ne, haƙƙi ne kuma akan gwamnati ta ga cewa ta kula da dukkan mutanenta musamman su ma'aikata da kuma talakawan talakawan ƙasa da suke fama suke ta shan wahala. Saboda haka jama'a a ƙara haƙuri dai, kuma su ma shugabannin da suka janye muna musu godiya don in suka zafafa abun to ƙasar za ta zo ta tsaya cik a rasa ma yadda za a yi a samu kuɗin da zai shigo cikin ƙasar a taimaki sauran talakawan Najeriya. Ina fata jama'a za su fahimci haka, ko da dai mu a majalisa shugabannin mu sun je sun zazzauna da su, su ma sun tattauna kuma sun roke su, kuma alhamdulillah mun gode wa Allah da suka janye wannan yajin aiki.
To sai dai ga wata ma'aikaciya kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Fatima Abubakar ta bayyana ra'ayinta ne a game da yawan yajin aikin da ma zanga-zanga da kungiyoyin kwadago sukan yi akai-akai.
Mu mun gaje kuma daga ƙarshe shi talaka shine yake ƙarshe shine yake shan wahala, saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe kofa a yi taro a ce a yi cece ku ce, daga ƙarshe ba za mu san me ake ciki ba. A cikin yanayin wannan su rasa rayukansu, wasu su ji ciwo, to mu mun gaje abinda kawai muke so a samu maslaha a samu hanya mafi sauki yanda za a shawo kan waɗannan al'amura.
Taron da aka gudanar har aka janye yajin aikin ya samu halarcin ministocin kwadago da shugabannin kungiyoyin NLC da TUC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro ana tarinya da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga sarfili da kashi biyu na labaran duniya.
Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya yi alkawarin gwamnatin sa da ci gaba da neman hanyoyin tura wasu bakin haure da ba su da takardar izini zuwa Rwanda. Ko da yake kotun koli ta yanke hukuncin cewa manufar ta saba wa doka kuma tana iya saka 'yan gudun hijirar cikin hadari. alƙalai biyar baki ɗaya sun gano cewa ruwan da ba wuri ne mai aminci ga bakin haure ba. Sun rubuta cikin hukuncin da suka yanke cewa masu neman mafaka da aka tura zuwa ƙasar ta gabashin Afirka za su kasance cikin hatsarin fuskantar muzgunawa. Kotun ta bada misali da jerin dalilan da suka haddasa ta rugudar shirin na SNAC, ciki har da fice da ruwan da ta yi wajen take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi na siyasa da kuma manufar sake korar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen da suka gudo daga can. Ana ci gaba da kidare ƙuri'un zaben shugaban ƙasar Liberia a zagaye na biyu, inda madugun 'yan adawa Joseph Boakai ke da rinjaye akan shugaba mai ci George Weah. Sakamakon farko na kusan kashi 1/5 na rumfunan zaɓe na Liberia ya nuna Boakai ya samu nasara a ƙasa da kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, inda Weah ke kan gaba da sama da kashi 49 cikin 100. 'Yan takarar biyu sun shiga zagaye na biyu bayan da dukkanin su ka samu fiye da rabin ƙuri'un da aka kada a zagayen farko na zaben. Sama da mutane miliyan 2.4 ne suka kada ƙuri'unsu a watan da ya gabata a zagayen farko na zaben, wanda ya bayar waya mai shekaru 57 nasara akan abokin takararsa na siyasa Boakai mai shekaru 78. Waya fitaccen dan wasan ƙwallon ƙafa ya yi kira ga matasa masu kada ƙuri'a, amma dole sai ya kare tarihinsa cikin lokacin da yake shugabancin ƙasa. Ya doke tsohon mataimakin shugaban ƙasa Boakai a zaben 2017, inda ya samu sama da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Daga ƙarshe hukumar zaɓe ta Bangladesh ta faɗi jiya Laraba cewa za a gudanar da zaɓen 'yan majalisun dokoki a ranar 7 ga watan Janairun 2024. Sanarwar da ta haifar da barazanar ƙauracewa zaɓen daga 'yan adawa nan take, wanda ke fargabar za a yi maguɗi a zaɓen. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashin hankula sakamakon zanga-zangar neman Firaminista Shekh Hasina ta yi murabus. Aƙalla mutum huɗu daga cikinsu ɗan sanda ne aka kashe tare da raunata ɗaruruwan wasu da a zanga-zangar baya-bayan nan a ƙasar Bangladesh. Babbar jam'iyyar adawa ta Bangladesh Nationalist Party ko BNP, wadda ake ɗaure da shugabanninta a gidan yari ko kuma aka haramta musu shiga ƙasar, ta yi kira ga magoya bayanta da su yi watsi da sakamakon zaben mai zuwa. Matuƙar Hasina ta ƙi sauka daga mulki domin kafa gwamnatin wucin gadi.
To madalla, an gaida a sarfi lashin gumin da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Sokoto birnin Shehu da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda 'yan bindiga suka kona motar matafiya a yankin ruwa wuri na karamar hukumar Tangaza a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin na Najeriya. Har mutane uku suka kone ƙurmus. Tamkar da ya taɓa faruwa a watan Disamba shekarar 2021 a ƙaramar hukumar Isa a duk a jihar ta Sokoto. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton da ya aiko mana.
Yunkurin gwamnonin jihohin Arewa maso yamma na samar da rundunonin tsaro don kare yankin na ci gaba da gudana da nan a jihar Sokoto. Kwamitin bayar da shawara a kan kafa rundunar na kan rangadin ƙananan hukumomi ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin shugabansa Yusha'u Muhammad Kebe.
Kowace ƙaramar hukuma za mu ɗauko mutane daga wannan ƙaramar hukuma kamar mutum 120 a horar da su, a haɗa su da jami'an tsaro su je su kare ƙananan hukumominsu.
To sai dai al'ummomi na ci gaba da shan uƙuba daga 'yan bindiga, inda ko a wannan mako barayi sun ƙona wasu mutane a cikin mota akan hanyarsu ta ruwa wuri a ƙaramar hukumar mulki ta Tangaza a jihar Sokoto. Alhaji Biliya, ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin, ya ce lamarin ya faru ne lokacin da wani mutum daga ruwa wuri ya ɗauko ƙanwarsa a mota zuwa babban asibitin Tangaza domin a ƙara duba lafiyarta bayan ta haifi 'yan biyu.
To fito suke da yaron garin, akwai wani gari da ake cewa Bugawa, suna kai kusan shiga garin kawai sai aka buɗe musu wuta, kuma sai ga gungume sun gitta duwatsu an harbi direban, ya je kuma sai bugi wannan gungumen ramin sai mota ta saki hanya. Motar suka haifi tankin ta mota sai ta kama da wuta. A takaice dai wanda suka mutu a wurin sun kashe wanda a direba da kan wata tashi da ya dauko wasu mutane hayi yanin jinjirin guda biyu da jaririn guda sauran da ake cikin wata suke rake su su sun fitar da rakon sun tsere amma ita matar da sauran jaririn ta guda daya sun kone kurmus tare da motar
wannan lamarin da ma hare-haren da ake kewaye kin sun sa mutanen kauka da yawa sun yi hijira zuwa wasu wurare da suke zaton samun tsira
bayan sun gama wannan ta'addancin na bugawa inda sun kashe mutanen bawuri sun je garin Alela wanda wani gari ne wanda a can suka tangaza suka je kuma suka kai hari suka kwashi mata suka kwashi kananan yara suka tare su cikin jeji suka kwashi dabbobin su sannan kuma da samta kuma cikin daren kuma suka sake dawowa nan alkasun kuma dai kusan garin ruwa wurin ita ma sun zo sun kashe mutum hudu sun habe mutum hudu suna asibiti yanzu haka ni kenan na je garin na duba na ga irin abun da an kai sannan sun kwashi mutum 18 har da karamin yaro jinjiri sun tare shi shi an na cikin 18
na yi kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai abin ya ci tura a jihar Kirima da ke makwantaka da jihar da Sokoto sakataren yada labari na gwamnatin jihar Ahmad Idris a wannan mako ya fitar da wani bayani na cewa yan banga sun hallaka barayi hudu a ƙauyen Dan Umaru dake karamar komulkin Dankowa Sago akan haka ne tuntube wani mazaunin garin Abubakar Dan Asabe da minjin yanayin da ake ciki a halin yanzu a ƙauyen inda su ma da gaya min yadda abin ya faru
shine dai matasan nan suka kwanta musu sai gashi Allah ya ba wa sa'ar su suka saka musu wuta suka kashe na kashewa suka kama wani to daga cikin su dukkan su dai babu wanda ya sha
sai dai bayan halaka barayin wasu mahara sun yunkurin shiga garin wataƙila da nan dokar fansa
sun fito matasa suka azama saboda yanzu matasa sun koma ka sojojin doli aka fita aka je aka kwanta yanzu magana nake maka ma nasu jito ranan mondi akwai wanda basu dawo gida ba suna nan bakin daji suna cin daji ku kwanci sai dai akwatance idan mutum inda yake aje akai masa abinci abu ya baci
mutane yankunan nake fama da matsalolin rashin tsaro na jaddada yin kira ga hukumomi akan ƙara kawo musu dauki duk da yake sun gwamnatoci na kan kokarin su na samar da tsaro amma akwai bukatar a ƙara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
an gaida Muhammad Nasir masu aroka da shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hui ba ku da maha tambaya ni ke da
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da suba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara nazarin tsarin auren gata da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa da nufin taimakawa marasa galihu muka kuma gayyaci masu ruwa da tsaki da suka hada da Ango Miko Mu'azu Umar da amarya Hawwa'u Shaibu Abdulmumuni da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sage Suleiman mataimakiyar komandan Hizba domin nazarin tasirin wannan tsarin da kuma darasin da za a iya koya wakilin Baraka Bashir ta tambaye Ango Miko abinda yake jin ana faɗa musamman akan zaurawa waɗanda ba su da aure ko kuma dalilin da yasa waɗansu mazan suke jin kafa wajen auren zaurawan sai ya bayyana cewa
na zaune a cikin damuwa idan kace ma wai kai za ka ƙara aure sai ka ce dam ai mijin hajiya kaza kaza wani ba za a barka kai ba wani kaza 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 abin da bai kamata a fada ba shi ake fada da yawa yanzu nan da muka yi magana cewa ai nayi ma na samu wata zan ƙara da ita sai ta ce kai namiji jan gurzu ai mu ba za mu yi rajiya ta binne wani kankare saboda haka da yawa irin wannan abubuwan suna faruwa a majalisu da sauransu wani ce kai alhamdulillah wani ce
kana nufin tsoro ne yake sa mazan su ƙara auren
wasu ba wasu tsoro na hana shi amma su kuma ba tsoron ki alafi ba akwai taimako shi aure taimako ne da taimakawa yanzu kamar misali ni da aka ce na yi yanzu na yi kokari akan haka kuma na taimaka mata kuma tana da marar kuma na rungume su na ce gaba ɗaya mutum zauna tare da su
da yaran na suka amince ne
da ta ce za mu zauna tare da su
yaran guda nawa ne
da Allah ta'ala shi ke ce da bawansa koya shi abincin alkarga aka yi shi ko ka ci ko baka ci ba ya mutu to karan ka ce mutum kuma Allah zai taimake ka
ya amma dai malamai suna cewa ya kamata dai da sana'a tunda malam Bahaushe yakan ce kowane da amma dai ai ilmantan an ce dai dole dai da sana'a ko
akwai sana'a alhamdulillah
akwai
sana'a
to malama ku kuke ganin waɗannan matsaloli a kowane lokaci da nazo sai na tar da wata bazawara ta zo take cewa tana da matsaloli irin ko kukan samu matsaloli kamar na zawarawa da ake yunkurin a yi a cigarafin su ko a yi musu fadi ko wani abu dalilin rashi
to ai malama ba ma a yi kai ga wai sai an yi fadi ba yau da halin da aka shiga a ciki da halin da muke ciki na tashin hankali na rashin ci da sha da yawa mata suna afkawa a harkar zinace sawa'un ƴan mata sawa'un a zawarawa saboda rashi ba dan fitina ba ba dan ko a ce ba su samu tarbiya ba wani bin ba yanda za su dide da akwai rashin tarbiya tunda in aka ce talauci idan an ce an samu kyakkyawan orientation na tarbiya da tsoron Allah da halin da ake cikin ba za a yi zina ba to amma yau ta sa ana fadawa haka zaka ga bazawara a gida tazo ta zauna da yara mijin ya batta babu kula da yaran nan nasa shi ma in ka bibiya zai ce ba shi da shi zaka ga ba me ba ta sabulun wanka ba me ba ta sabulun wanki ga yara za su je makaranta dan abincin da za ta ci na kirki babu watakila sai abincin rana da ladara za a iya bata a gidansu breakfast ita za ta nema ta wa yaran nan to idan aka yi rashin sa'a yarinya ba ta karatu ba ta da wata madafa ta aiki sai ki ga cewa ta je ta saban Allah dan a bata dan wani kudi ta yi wannan amu ko kuma ƴan matan ma ana samun haka sai ka ga mutun yana da ƴan mata irin asan da aka haife su me bi kwani ka uwar ta yi sai ga ƴan mata wannan na bin wannan tana SS1 wannan 2 wannan 3 gida ma makanta a jingine daga ba a ci qualify ba an tsaya wata ma ba a kai ga wannan limit din ba ba yanda zai yi uban ya iya satisfaction din su ko kuma daukar responsibilities din su na abin da yake yau da gobe to sai kiga wannan masifar ta sa waɗannan ƴan mata sun fara yawon talla uwar su karshiya ta ce ta kuje ku nemo na kanku bana ku tara kanku abin duniya ko kuma a mijin ya fito ma ba abin da za a yi musu kayan daki warai kam akwai wannan abu wasu kuma aka ga cewa a zaman da suke musamman su zawarawa idan irin sun kama hayar gida ko zaman kansu ko wani abu irin kamar yadda muka samu din yadda kike fada zaka ga ita tana complain tana da marayu ne wani tare a ce baka mata ko ina sai an nuna sai ta anyi fasikanci to duk san dai the same thing din
ne yake akan samu irin wannan abin da malama ta fada dan yawanci zaki ga abin da yake jefa matan cikin wannan harkar zinace zaki ga yawanci mazan ne suke kokarin taking advantage akan su zaki ga ta tafi nema walau ce ko walau auki walau wani abu ba ta da wani abu misali da za ta bayar a bata aikin to dan haka ana ganin pride din ta kawai shine abin da za ta iya bayarwa wata zaki ga za ta yi tabi ta yi hakuri akan ta yi trading pride din gara ta bi kowane irin mataki ne ta sha wahala domin ta samu abin da za ta samu amma at some point an san cewa mu mata muna da rauni wata za ta ga gara kawai in bada in ci da ƴaƴana in kula da su ko in kula da kaina wani talaucin in kina ga sai kana ganin abu ne ma kake sanin cewa it's beyond yanda ake imagining ko what suke expressing wani talaucin wallahi ya kai talaucin da idan aka ce ta tafi wani ta shiga wani yanayi dan kawo iyayenta abinci ko neman makaranta ko wani abu zaki ga kawai kai shiru kai addu'a shine naka saboda anguwa ana samun masu shi maimakon a taimaka ba za a taimaka ba because ai makotanka ne kamar yadda annabi ya faɗa dama makota 40 hagu gabas yamma amma zaki ga da masu shi din ba za a taimaka ba sai dai fa idan ta fita a dinga nuna ta ana ta ai wancan lalata ce ya ce wancan ta me kuka yi wa mahaifinta wani taimako aka ba su koko ita an maida ita makaranta an sa ta an samu wanda zai dauke mata kudin makarantar zuwa da dawowa da abincin da za ta ci har ta gama har a sama mata abin yi a ce unguwan nan taimaki ahalinki ba'a wannan
kenan barista kukan samu irin tunda kun saba mu'amala da matan nan kuna jin korafe-korafen wadannan irin korafe-korafen ku samu a kotu a bangaren mata ko da auratayya
to a bangaren auratayya zaki ga gaskiya yawanci ana samun ko domestic violence ne ko kuma rashin nafaka maintenance kenan ko kuma dai irin
kamar rashin ciyarwa
yawwa duk irin wa'annan akan same su wani lokacin kuma zaki ga sakaci ne daga bangaren namijin wani lokacin kin san yanda ya zance miki mu mutanen arewa miki yawwa irin wannan sakacin shi zai sa kiga mutum bai kula da iyalin shi amma kuma zaki ganshi a waje yana bushasha sai kiga gidan shi abinci ne kadan
ango ka ji dai tuhuman da ake muku an ce kuna yi wa aure ruka sakainan kashi a gida ba kyautatawa a waje kuma sai a ganku kamalallin mutane
to kin san mutanen ai duka ba tare nan madai ba
mafi yawa
wani yana kula wasu kuma suna yi gaskiya ka amman mafi majority wa'anda ba sa wannan abin sun fi wa gaskiya
to me yake kawo wannan matsala
ba mamaki a cikin gidan nasa bai jin dadin rayuwarsa shike kawo yawanci hakan ne ba amma indai kana da
idan ba idan namiji baya jin dadin rayuwa da matarsa shine zai ba shi daman ya muskula musu ba zai kula da su zai ba su abinci ba ta nake addinin da kuma al'adar mallam Bahaushe ko baka jin dadin wannan abu ya kyautuka kyautatawa iyalinka
hakin sa ne gaskiya ne dole ne ka tsaya musu to amma kuma rayuwa idan mutum sai ka ga yana irin haka ba mamaki akwai matsaloli tare da shi a cikin tare da dole
malama shin duk matsalar da za ta faru a cikin da ya ba na miji dama kai kula da iyalinsa
mai bashi dama ba
to me ke ce matsalar akai amana kai ne namiji ana
yawa gaskiya ne to ina ganin kamar rashin tunani ne ka haka mutum bai tunani ba sai ji cika cikin sa din kuma bai gidansa da yawa
malama wannan
dana
ba kusan afuwan ango ba rashin tunani bane duka rashin tsoron Allah ne
to sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin abinda yasa malama take wannan hangen kafin nan a madadin bakin namu ango Miko Ma'azu Umar da amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin da kuma lauya Amina Aliyu Umar sai Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba da wakilin Mubaraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa har ma da Dadi Balewa da ya daidaita sautin wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to ma Allah da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Shifa dake Gaza da sanyin safiyar Laraba inda suke neman mayakan Hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatan lafiya gargaɗi na 'yan mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron ta Isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leken asiri da kuma wata larura ta aiki da karen IDF na gudanar da wani aiki na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a cikin asibitin Shifa ta buƙaci dukkan mayakan Hamas da sun miƙa wuya. A ɗaya bangaren kuma bayan kwashe tsawon makonni ana cice kuce da yin kira kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a tsawaita jinkirta tsakaita wuta a zirin Gaza musamman don kare yara sai dai nan take Isra'ila ta yi watsi da wannan mataki. Wannan daftarin ƙuduri da muke da shi a gabanmu a yau yana neman samar da haske a wannan lokaci mafi duhu. Jakadiyar Malta Vanessa Frazier wacce ta jagoranci turnawar ta kuma tsara rubutun. Shugaba Joe Biden ya gana da takwaransa shugaban ƙasar China Xi Jinping na tsawon sa'o'i a jiya Laraba a wata ganawar da ake kyautata zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin manyan ƙasashen biyu. Shugabannin sun cin yarjejeniyar sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da nufin rage haɗarin fadawa fadace-fadacen da ba a yi niyya ba.
To masu sauraro baki ɗaya da haka muka tara ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne Nijar kamar da Chadi wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin.
yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Sarki Lahashin da ya ce an gabatar da shirin da wanda ya tsara mana shirin ya kuma ba da umarni da Balawi sai injiniyan mu na yanzu El Zubair Hawa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji mun ku